Silatu Sunna wato ke Poly Road by Rock Road don tudun wada Kaduna ita ce ta dauko muku tafsirin bana na malamin mu Sheikh Khamis Al-Azhari Al-Misri na wannan shekara shekara ta 1436 wanda yake da shekara ta 2015 bayan tafsirin malam akwai karatu duka malam da muke da shi na wanda ya shafi lugha idan kana neman karin bayani zaka iya bugo lambar waya kamar haka 0802741 7515 ko kuma 07033880600 sai kun zo dan uwan ku a mutulunci director na tasjilatus sunna Abu Abdurrahman Yahya bin Yunus bin Ali al Kontogorawi kicewa wassalamu alaikum malam bismillah
min ash-shaytan ar-rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ya tara mu a yau litinin 27 ga watan sha'ban 1436 wace sai daidai da 15 ga watan yuniyo shekara ta 2015 a cikin wannan masallaci jami' abi ubaida ibn al-jarrah wanda ke kan titin bypass a Kaduna domin shirye-shiryen gabatar da tafsiri na azumi da ake fuskanta a nan da kwanuka biyu insha Allahu zuwa uku na 1436 so gabanin mu fara tafsiri akwai abubuwa da dama mukan gabatar mu fadakar da ƴan uwa musulmi ba wasu abu bane baki an san su amma sai wuya zanto akan rafkana koko a'a shi wani a wurin su ma ababan su kan zame maka baki to dole ne mu jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu irin wannan lokaci da muke tsammanin insha Allahu za a fara wannan wata mai alfarma da mu domin idan ka kalli bara akwai waɗanda a yanzu ba su ne kuma ba lallai ba ne azumi saura kwana biyu ko uku amma ba lallai ba ne kuma ya zanto kai ka gani ko ni in gani ko kuma a fara da ɗaya daga cikin mu domin ba sunnar Allah bace subhanahu wa ta'ala ya sanar da kai cewa zai aiko maka da mala'ikan mutuwa to wannan kawai ya ishe ka ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa har kullum idan irin wannan lokaci ya zo nakan yi wata magana ba laifi ba ne in jaddada ta nakan ce in azumi ya zo tsoro na yakan ƙaru saboda ban san za a fara azumin nan da ni in an fara da ni za a gama shi da ni to in an gama da ni za a maimaita shi da ni to ko dai an fara ko dai an gama ko dai an maimaita to za a wayi gari dai akwai ran da za a rasa ka wasu ne za su ci gaba da azumi to shi ta dole ne ka koma ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah ya ce subhanahu wata'ala li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin shi mutumin da yake a raye to yana da sauran dama domin akwai wasu yanzu haka a makwancin su idan da za su samu damar da mu muke ciki a yanzu idan na rantse ba zan yi kafara ba da in za su dawo dukkanin rayuwar su gaba ɗaya bautan Allah ne saboda an dafa su sun kuma dafu sun nuna da azaba nau'i nau'i gurin Allah subhanahu wata'ala abu na biyu ba za mu iya fara tafsirin nan ba face sai mun gabatar da godiya kuma ga ƴan kwamiti na wannan masallaci musamman ciyaman Alhaji Muktar Marobiya wannan bawan Allah muna masa addu'a Allah ya saka masa barkai kusan duk abin da za a gani na ɗawainiyar masallaci to shi ke jagoranci za mu ga masallaci yana cikin haske da annuri shi kadai ya ɗauki ɗawainiyar canzawa masallaci fenti to kaga ya cancanci a yi addu'a dukiya kuma ta yi albarka muna fatan Allah ya ƙara mata albarka haka kuma akwai mutane kamar irin su Alhaji Abdulmalik Sheikh wanda aka fi sani da Milton ya rage kwarai ya ba da miliyoyin kuɗi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba don ganin cewa wannan masallaci ya kafu Allah ya saka masa alkhairi haka daga cikin waɗanda suka ba da dukiyarsu kuma suke badawa akwai Alhaji Awwal 650 ya taimakawa masallacin nan da dukiyarsa da lokacinsa kuma har yanzu yana kan taimakawa muna fata Allah subhanahu wata'ala shi ma ya saka masa alkhairi akwai daga cikin na gaba-gaba su ma waɗanda suka jajirce wurin ba da dukiya Alhaji Adam Umar Kuci wannan da'iman kullun nakan ce duk wanda ya bamu shi ma mun bashi amma Alhaji Adam Umar shi Allah subhanahu wata'ala shi ne bai saka masa yana daga cikin na gaba-gaba kuma har yanzu da lokacinsa da tunaninsa da kuɗinsa har yanzu akan masallaci yake tafiya muna fata Allah ya saka masa alkhairi haka kuma ba za mu iya fara tafsiri ba ba mu ambaci iyalan Alhaji Kashan ba su gudunmawar da suka bayi wa wannan masallaci ba ya kaɗan ba ce saboda an yi yunkurin a sai masallacin nan naira miliyan 9 amma ɗaya daga cikin magadan nan da kuma shawaran 'yan uwansa suka ga cewa gara su siyar wa da masallaci filin wannan haraba a kan miliyan 2,500 to kaga tazarar da ke tsakanin miliyan 9 da miliyan 2,500 kusan miliyan nawa biyar da kusan 2,500 ko 6,500 amma suka gwammace cewa gara su haƙura wannan lada ta kai ga mahaifinsu muna fata Allah ya ji kanka su kuma Allah ya saka musu da alkhairi haka kuma ba za mu manta kuma da wasu bayin Allah ba su ma da suka siyan mu da wannan masallaci filin su na gadi su malam Abubakar da su malam Hassan da Hussein wanda su ma suka ga cewa makaranta suke so a yi domin mahaifin su ya amfana an yi yunkurin a sai wurin amma suka ce a za su yi haƙuri da masallaci da taro sisi haka aka dinga yi kuma suka gwammace gara masallaci ya sai wannan wuri da wani ya siya ya gina wannan jihadi ne Allah ya saka musu da alkhairi haka duk wanda suka taimaka ma waɗannan masallaci da lokacinsu da dukiyarsu waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya san wasu kuma wasu lokaci ba zai bamu dama mu ambace su ba muna fata Allah ya saka musu da alkhairi haka shura waɗanda yake ɗaliban malami su ma suna ƙoƙari ƙwarai ba za mu iya ambatan su daya bayan daya ba, amma karatuttuka da ake gabatarwa a nagarta wanda ake kokarin yi wa mutane bayanin aqidu na Shi'a, shuran nan su ne suka assasa tunanin a fara sanya wannan karatu a cikin gidan rediyo. To gashi bi fadlillahi wa mannihi yanzu an shekara kusan biyu ana wannan karatu da su da ku da kuke taimakawa, don muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi kuma ya sa mu yi tarayya a cikin lada. Sannan ana son jan hankalin ƴan uwa akan kada mu yi wa Allah subhanahu wataala butulci, saboda Allah subhanahu wataala ya yi bayanin dan adam innal insana li rabbihi lakanus, shi mutum mai yawan butulce wa mahaliccinsa ne subhanahu wataala. Ina da tunanin a shekaru a baya ko wasu watanni a baya mu ne muka dinga cewa wayyo 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 ya Allah ya Allah ya Allah, kai mana taimako ya Allah. Allah subhanahu wataala sai ya anshi addu'a ɗaiɗaiku daga cikin bayinsa a wannan ƙasa, abinda aka roƙa sai ya ba mu. To amma za ka yi mamaki, yau sati biyu nake ga kila in wannan sabon abu ya ma kai akwai mutanen da yake sun fara faɗin miyagun maganganu. Sati biyu cikakku ina tunanin in ma an kai da ɗan kaɗan, amma akwai wanda yake maganan cewa lallai shi da yana da daman da zai canza jiya ta dawo da yayi wannan aiki, saboda shi wai kayansa ba zo ba. So sai na duba na ga cewa shekara kusan biyar ko shida, ko dai kai ba a kashe ka ba an kashe wani naka, ko da ba a kashe wani wanda kake da alaka da shi kai tsaye ba, to an dai kashe wani mai kallon alƙibla mai suna irin naka. So Allah subhanahu wataala sai ya mana wannan taimako, so me zai sa ba za mu yi haƙura ba mu taraka wannan tafiya da addu'a. Na yi bayanin cewa idan yanzu za a dinga yanka mu ana dafawa ana sawa a tukunya, babu abin da ya kamace mu da ya wuce haƙuri, saboda al'amari ne wanda aka dinga yin sa aka dinga yin sa cikin ɓanna. So yanzu wai kai tsammanin a yanzu yanzu yadda kake so a sauya mai wannan sifan sai Allah subhanahu wataala, shi ne yake ce da abu faru yanzu kuma ya faru. Amma da ni da kai sai an yi dabara, sai an yi harsashe, sai an yi lissafi, sai an kai can an hango nan a ga menene zai zama maslaha. Sannan yana da kyau ka sani shi fa mutumin da ya sauka ba dan ya so ba, ba kuma zai yi ƙasa a gwiwa wurin yi wa tafiyan gindin gyare ba. Saboda idan ka lura gabanin a ce an zo an miƙa wannan al'amari an bar wannan ƙasa a hali na rashin mai, an bar wannan ƙasa a hali na rashin wuta, an bar wannan ƙasa a hali na dala ta faɗi warwas. In ka dinga ɗauka ɗaya bayan ɗaya za ka ga abubuwan suna da yawa. To shin za a ji ne da maganar matsalar mai tukunna a fuskanta wanda wasu mutane su da gangan suka yi wannan, ko ko a'a za a ji da matsalar basussukan da tsohuwar gwamnati ta dinga ciwowa tana dab da ta sauka, ko ko a'a za a ji da matsalolin ayyuka da gwamnati tsohuwa ta dinga saki ta ce lalle kuma a aiwatar a nan da shekaru kaza wanda babu kuɗin, ko ko a'a za a ji da matsalolin kuɗaɗen albashin ma'aikata ne da babu su, da wanne ne za a kama matsalolin sai kaga suna da yawa. To dole ne sai an dinga bi ɗaya, in an bi gindin magani to shikenan sai a yi kokari a dace. Amma sati biyu ko kwana sha biyar da sauyi wai mutane su dinga furucin mummunan magana, ina jin tsoron kada Allah subhanahu wataala ya sake mana jarrabawa da abin da aka jarraba mu a baya, don shi ne abin da ya zai faru. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la shadid. So da muka butulce da an ka duba duka wannan zai zo ina kalla al-qibla wannan zai zo ina wanke dambe duk sai muka yi butulci da muka yi butulci sai aka kawo mutumin da idan ka rantse ba za ka yi kafara ba yanzu koda dan wannan sauki da aka samu dan wannan sauki da aka samu ya ishi mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala afa bara in za ku tuna azumi na 27 ranan da muka zo zamu kulle tafsiri a wannan masallaci labari ya tashi gaba daya an kai ma wasu manyan mutane a cikin kasan nan ba ma a kasan nan ba a duniya an kai musu farmaki a 27 ga irin wata mai alfarma Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita wannan al'amari da yanzu sai da dinga cewa marigayi wani to amma da yake Allah bai nufa ba yanzu ana cewa shugaban kasa wani so ko wannan muka samu yanzu sauki ina tunanin ya ishe mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da yanzu a irin waɗancan lokacin wasu suna yin itikafi a wannan ranar suka tsakanin su ina ga rabin masallaci sun fita saboda an zo an sa dokar ta bashi sannan kuma ana da tunanin wai hare-haren suna da yawa dan haka ba shiri rabin mutanen da suke yin itikafi daga cikin masallaci suka fita masallaci ya dai yaya malam zai yi tafsirin shi a tafsiri kuma yau zamu kulle insha Allah zamu kulle ka sai dai in kuma ta same mu a hanya shikenan dama abin da muke jira kenan to kowannan muka tsaya muka kalle su da idan basira yayi samu gode ma Allah subhanahu wataala to ya zamu yi butulci don haka mu hattara mu kiyawa ba ku nan dole mu yi musu addu'a Allah subhanahu wataala ya taimaka musu mu kuma ya sanya musu su tausayin mu sannan mu kuma ya sanya mana kaunansu duk abinda za a yi karka faɗi abinda ya wuce wannan sun daga ƴan majalisu kama ga sanatoci gwamnoni shuwagabanni Allah subhanahu wa ta'ala kada ya basu da dabaran su ya taimake su shi Allah da irin nasa hukunci sannan duk mutanen da za su zama matsala ga waɗannan zaɓaɓɓun mutane muna fata in za su shiryu Allah ka shirya su idan ba za su shiryu ba Allah ka kauda su ka kawo nagartattu waɗanda za su amfani musulunci da musulmai sannan abu na gaba ina so in sanar da ƴan uwa cewa akwai asusun marayu da muke da shi a wannan masallaci wanda a bara a cikin yardan Allah da son sa da nufin sa an gabatar da taimako ga marayu a don haka duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya huwa cewa abin da zai bayar kama ga hatsi kuɗi sutura duk abin da kasan ɗan adam zai amfanu da shi to muna shirye da insha Allah in an kawo a kawo a nemi Alhaji Haruna da Alhaji Aminu ga suna a zaune ko kuma ka tambaya su wane ne shura duk wanda ka ba insha Allah za a tabbatar cewa an isar da wannan amana kamar yadda aka yi sannan kuma akwai account insha Allah na wannan gidauniya na marayu shi ma za a gabatar da shi gaba kaɗan ga waɗanda suke nesa suna iya ba da taimako ta ainihin account abu na shida muna yi wa ƴan uwa mata bushara da cewa insha Allah kamar yadda muka gabatar da semina wato taro na ƙara wa juna ilimi a bara azumi daga 11 zuwa 19 to bana ma insha Allah za mu gabatar da wannan a wannan masallacin Allah ya yarda kuma kamar yadda muka gabatar da shi a bara wani littafi da na rubuta wajen shaba bainal yahudiyyati wa shi'a wato fuskan kamanceceniya tsakanin yahudawa da ƴan shi'a to bana ma akwai wani littafi da insha Allah a cikin sa ne za mu yi karatu wanda na rubuta ka za mu sake shi kowa sai ya nema kuma a cikin shi za a yi jarabawa in Allah ya yi taimako duk wacce ta samu ta ci to akwai kyaututtuka kamar da aka yi a bara to wannan bushara ne ga ƴan uwa mata kuma ana iya sanar da su ƴan mata da matan aure duk suna iya zuwa azumi in ya kai 11 insha Allah za mu fara daga 10 na safe zuwa karfe 12 na rana insha Allah kamar da muka yi a bara sannan kafin mu kulle ba za mu manta ɗaya daga cikin ƴan uwan mu ba, matashin malamin nan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rasuwa, Malam Muhammad Bello Adamawi. Hakika ahlus sunna sun yi rashin da'i wanda Allah ya bashi fasaha wurin iya gamsar da mutane da kuma jawabi. Zan iya tunawa zama da muka yi da shi na ƙarshe a irin lokacin da ake tunkaran zaɓe, sai yake cewa Allah ya ji kansa da gafara, ya kamata mu tsaya mu yi abin da za mu iya yi mu yi mai yiwuwa, domin zaɓen nan ba fa lalle ba ne a yi shi da mu. Abin da ya dinga faɗa kenan, duk sanda aka zo na ce mu tsaya mu yi abin da zai yiwu, domin zaɓen nan ba fa lalle ba ne a yi shi muna rai. To kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya insha abin su, muna fata abin da yayi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi, zuriyarsa da ya bari Allah ya musu albarka, kurakuransa da yayi Allah ka yafe masa, mu kuma idan ta mu tazo Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala ya sa mu mutu da imani. Sai abu na ƙarshe, idan muka duba masallaci ƴan uwa za mu ga akwai ƴan agaji da ƴan hizba waɗanda suka zo domin su gudanar da tsare-tsare irin na masallaci. So don Allah ina kira ga ƴan uwa, akwai inda suka shata domin ajiye abubuwan hawa, ba mamaki ta yi mota ce, ba mamaki ya zanto mashin ne, ba mamaki ya zanto keke ne, ba mamaki a'a ya zanto kai wurin da za ka zauna ne ma a ce maka gashi. To don Allah muna so a bada haɗin kai, saboda a masallacin nan an sashi mashina ya fi 50 a masallacin nan, kuma galibi sakamakon rashin baiwa ƴan hizban nan da ƴan agaji haɗin kai wurin da za a ajiye mashin, kai ba ma mashina ba, har mota an sashi ta a masallacin nan. So da Allah shi yasa nake kira ga ƴan uwa, ba mamaki ta yiwu ya zanto ɗan agajin da zai tsaye da kai ka haife shi, ba mamaki kaninka ne, a'a amma tun da ka gan shi da cikin kaya, so da Allah ka martaba wannan kayan, domin sun zo ne su nuna mana tsarin da ya kamata a bi. So in muka ce kowa yana da yadda zai yi, so ina tabbatar muku ƴan uwa za mu samu matsala. So shi yasa don Allah don son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ina fata za a ba su haɗin kai ga dukkanin tsare-tsaren da suka kawo. To waɗannan su ne jawabai a takaice waɗanda mai nufin gabatar, kuma insha Allahu za mu shiga cikin tafsiri kai tsaye. Za mu fara daga suratul A'raf aya ta farko insha Allah, domin a baya mun kwana a cikin ƙarshen suratul An'am. To abinda za mu karanta daidai Allah muke roƙo ya ba mu ladansa, wanda za mu yi kuskure a ciki kuma Allah muke roƙo ya yafe mana, domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kamil, wato cikakke, kuma shi ne wanda zai iya. Amma duk wani wanda ba shi ba, in ka cire annabawa to sai dai iya irin yadda za ka iya yi ka yi, sannan kuma ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
Suratul A'raf makkiya ce ta sauka a Makka, duk da dai malamai suna da ra'ayoyi guda uku idan aka ce da sura makkiya. Wasu ka ce idan aka ce makkiya ita ce surar da ta sauka kafin hijira, wasu ka ce makkiya ana nufin surar da ta sauka wacce take magana da mutanen Makka, wasu ka ce in an ce makkiya ita ce surar da ta sauka a Makka. To amma ra'ayi mafi rinjaye daga cikin ra'ayoyin nan na malamai, idan aka ce makkiya ita ce surar da ta sauka a Makka, dukkanin ayoyinta gaba daya wato ainihin sun sauka a Makka in ban da ayoyi guda takwas. Sura tana da ayoyi 206 amma dukkanin su makkiya ne idan ka cire ayoyi guda takwas daga fadin Allah subhanahu wa ta'ala was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إن يعدون في الصف إذ تأتيهم حيتانهم يوم صفهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون حرضوا عند الله سبحانه وتعالى كتوى وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم لك سنزو أنا وأنن شيني ما لم يسكى بيانا وأنن سوني آيوين بسكى سكى شينجا للمدينة ماما ماكي كان أيسوا sai za a yi sura ta sauka a Makka sannan a samu wasu ayoyi kuma a ce sun sauka a Madina wannan yakan faru da yawa daga cikin ayoyin alqur'ani yakan samu haka domin tsarin alqur'ani yana faruwa ne da umurnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yake cewa ina aya mai kama kaza da kaza wacce ta sauka a wuri kaza don haka ku sanya ta a wuri kaza ina fata muna fahimta don haka sura ta sauka a Makka tana da ayoyi 206 in ban da waɗancan guda takwas da muka faɗa ya tabbata a cikin sunan Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta wannan sura a magriba yakan raba ta biyu tun daga farkonta har ƙarshenta sai ya raba biyu rabi yayi a raka'a ta farko sannan kuma rabi yayi a raka'a ta biyu kaga ashe kenan wannan zai nuna mana girman tsayuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ainihin a cikin sallah Allah subhanahu wa ta'ala yace alif lam mim sad malamai sun kai ruwa rana shin waɗannan ayoyi ne waɗanda ake ce da su huruful hijai'il muqatta'a wato hurufai ne waɗanda aka daddatse waɗanda suke da ma'ana akwai malaman da suke ganin eh haka ne domin larabawa akwai abin da suke cewa nah shine a dunkula kalmomi wuri guda daya amma kuma su bada ma'ana abin da turanci su abbreviation a dunkule kalmomi wuri daya amma za su bada ma'ana misali kamar ka ce basmalar rajul idza qala bismillahir rahmanir rahim maimakon ka ce qala fulanun bismillahir rahmanir rahim sai ka ce basmalar rajul mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim ko kuma kace a hawqala ar-rajul idan mutum yace la hawla wala quwwata illa billah maimakon kace qala fulanun la hawla wala quwwata illa billah sai ka dunkule kace hawqala ar-rajul irin wannan yana nan da yawa a cikin larabci sannan kuma a cikin turanci ma akwai ta turawa sun samu irin wannan daga wurin larabawa wanda suke cewa da shi misali abbreviation za su dunkula kalmomi amma kuma za ka samu kowane harafi daga cikin waɗannan kalmomin ya kunshi wasu maganganu daban shin haka ne irin waɗannan wasu daga cikin malamai suka ce eh amma wannan ra'ayi nasu yana da rauni kwarai ra'ayi na biyu suka ce a'a qasamun qasama Allahu bi wannan rantsuwa ce Allah subhanahu wata'ala ya rantsi da shi amma mai yake nufi da wannan rantsuwa to shi ya san abin da yake nufi subhanahu wata'ala shi ma wannan ra'ayin yana da rauni ra'ayi na uku an samu daga Abi Dhuha daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake nufi anan ana Allahu afsal ni ne Allah nafi kowa kyawun hukunci an samu wannan daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma amma bi sanadin da'if shi ma bai inganta ba domin alif din sai ce ana lamun shi ne bi ma'ana Allahu mimun kuma bi ma'ana afsal ni ne na fi kowa kyawun hukunci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a can alaysa Allahu bi ahkami al-hakimin shin ashe ba shi Allah bane subhanahu wa ta'ala mafi kyawun masu hukunci wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba wasu ka ce a'a hisabul jumal ko jummal wato wannan hurufai ne na kidaya in ka koma kamar wurin malaman hisabi kowane harafi yana da ainihin adadin da yake kunsuwa sai suka ce to abinda ake nufi da wannan wato Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi ne don kirga wannan ra'ayin shi ma bai inganta ba ra'ayi na biyar suka ce a'a hurufu sallahi al-azam waɗannan hurufai ne na sunan Allah subhanahu wata'ala mafi girma. Domin Allah subhanahu wata'ala yana da wani suna babba, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah shine yake da tsarkakan sunaye ku kiraye shi da su. Wasu malamai sun faɗi wannan, amma shi ma bai inganta ba. Ra'ayi na shida an samu daga Qatada radiyallahu anhu, yace abinda ake nufi da wannan ismun min asma'il Qur'an. Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi ya rawaito bi sanadin sahih, da wani sanadi ingantacce, yace daga Abu Qatada radiyallahu anhu, yace ma'anan alif lam mim sad, ma'anan shi suna ne daga cikin sunayen Al-Qur'an. Wannan kuma tunda sanadin sa ya inganta, wato shine abinda malamai ya kamata su tafi akan sa. Amma menene ma'anan sa? Allahu a'lamu bi muradihi, Allah shi ya san menene yake nufi da cikakken ma'anan wannan aya. Ina fata muna fahimta. Kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun min litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Kitabun unzila ilayk, Allah subhanahu wata'ala yace wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka. Malamai suka ce abinda ake nufi da littafi ma'anan shi sura, saboda da yawa zaka ji Allah subhanahu wata'ala yace kitab, kitab, tanzilul kitab min Allahil azizil alim, tanzilul kitab min Allahil azizil hakim, tilka ayatul kitabil hakim. Ga sunan da yawa, in ka koma in ka ji an ce kitab, ma'anan shi wannan wata sura ce Allah ya saukar zuwa gare ka. Zamu gane wannan idan ka koma suratul nur, Allah subhanahu wata'ala bai ce a can bai ce kitabun unzila ilayka ba, can kai ce suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun, ya ci gaba da bayani. A don haka kitabun unzila ilayk, wannan wata sura ce wacce aka saukar zuwa gare ka. Fala yakun fi sadrika haraj, kada ya zanto akwai damuwa ko kuma shakku a cikin zuciyarka na daga wannan abu da aka saukar maka. Litunzira bihi, domin kai gargadi da shi. Wa dhikra lil mu'minin, sannan kuma tunatarwa shi ga mu'minai. Malamai sai suka kai ruwa rana wurin bayanin abinda ake cewa haraj. Idan aka ce haraj, yana daukan ma'anan abdiq, kunci a cikin zuciya. In an fassara wannan ya inganta, saboda ya tabbata a cikin Muslim rahimahullah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inni akhafu an yaslughu ra'si, ni ina jin tsoron kada tsoron ratattaka kaina su kwankwada. Ashe kenan kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in mun fassara haraj da kunci, alqur'ani yakan sauka, amma yakan yi dari dari, yakan yi datta ko wurin isar da alqur'ani zuwa ga mutane, saboda wancan hadisi da ya tabbata. Sannan kuma ayoyi sun goya ma wancan hadisi baya. Allah subhanahu wataala sau da yawa zaka ji yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadith asafa, la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin, فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك. تايوي يظنتو ذاك سامدا موى اتكير رنكا ذاك سامو كنشي ولن اسد وانا اللتاتي اتكير رجنكا ما لم يسوني بياني وان وصوك اتي عبين دا اتي نتي دا حرج انان معنى شك شك شكو واتو النبي كدا يظنتو افي وان شكو دا يدي دا مسألة ذرة نوانا اللتاتي اتكير رجنكا babu shakku a cikin sa. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ayoyi da yawa yakan kira qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wa umirtu an akuna min almu'minin. In kun kasance cikin shakku game da abin da aka saukar mani, to ni ba zan shakku kamar yadda kuke yi ba. Sannan a wata ayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabl. In har kana tantama, kana cikin shakku cikin abinda muka saukar maka, tambayi waɗanda suka gabace ka na mutanen at-taura da injila. Ai so daga sun san wannan labari yadda yake. Ashe da wannan muke fahimta, idan muka ce har shakku, malamai sun fassara yana iya dauka. Idan muka ce harajin kunci, malamai sun fassara yana iya dauka. To amma ra'ayin da Ibn Jarir al-Tabari ya tafi akan sa, yace harajin ma'anansa kunci saboda larabawa sun fi yawan amfani da shi bi ma'ana kada ka samu kunci da damuwa a cikin ranka daga wannan littafi litunzira bihi domin kai gargadi da shi wa zikra lil mu'mini sannan kuma wannan tunatarwa ce ga mu'minai idan muka koma bangaren abin da ya shafi nahwu i'rabi kitabun yana iya daukan fuskoki guda biyu yana iya zama khabar nashi alif lam mim sad kitabu bi ma'ana da alifun da lamun da mimun da sadun kitabu wani littafi sai zanto kitabun shine khabar na alif lam mim sad idan ko ka ware alif lam mim sad ita kadai to kitabun yana iya zama khabar li mubtada'in mahdhuf bi ma'ana hadha kitabun unzila ilayka ina fata muna fahimta in ka koma can fa la yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa zikra lil mu'minin zikra malamai suka ce tana iya daukan fiskoci guda uku na i'rab yana iya daukan arfa'u affan ala kitab bi ma'ana kitabun wa zikra unzila ilayka lil mu'minin wannan wani littafi ne da tunatarwa wanda aka saukar maka ga mu'minai fuska ta farko kenan wasu suka ce a'a zikra yana iya zama maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf muqaddar bi ma'ana kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhakkir zikra domin fi'la yana iya daukan ma'auni na taf'il fuska ta biyu kenan fuska ta uku cikin i'rabi suka ce a'a wato zikra yana iya daukan jarra ala mahalli litunzira bihi domin litunzira bihi lam mutaallil kuma in tazo ana ta'wili fi mahalli jarrin bila a don haka kaman Allah ya ce da annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kitabun unzila ilayk lil inzari wa lil dhikra an saukan maka da wannan littafi don fadakarwa kuma don tunatarwa don kai gargadi domin kuma ka tunatar ga mu'minai so duka waɗannan fuskoki suna iya dauka gaba daya na'am ittabi'u
ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun
Allah subhanahu wa ta'ala yake kitabun unzila ilayk wannan wani littafi ne wanda aka saukar zuwa gare ka to tunda littafin nan saukakke ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum kubi abinda aka saukar muku daga mahaliccinku subhanahu wa ta'ala shine menene alquran wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku bi wani abu koma bayan sa shi ku rike su masoya shin wannan damiri yana komawa ne ga shi abinda aka saukar din alqur'ani ko ko a'a yana komawa ne ga shi wanda ya saukar da alqur'ani mai jami'u al-ahkam qurtubi kana rahmatullahi alayhi da kusan dukkanin tafasir sun ce wannan damiri yana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin qa'ida الضمير يعود الى الاقرب المذكور شي ضمير يكن كوما زوا ga mafi kusa da shi wannan kaida ke mun sha bayanin ta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja ga 'ab ga damiri yana tattare da 'ab wa lam yaj'al lahu 'iwaja shin wannan ha'un tana komawa ne ga abdu koko tana komawa ga abdihi ne alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba ga kitab ga abd sai mu duba mu ga ka'ida ta larabci tsakanin abdu da kitab wanne ne yafi kusanci da wancan zamiri na lahu dinna shine alkitab don haka zamiri sai koma gare shi الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل للكتاب عوجا منا فهمت تعبين دي فاروكي أنا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم قبي أبين دعك سوكر مقدق محل الشنك سبحانه وتعالى ولا تتبعوا كركبي ونأب من دونه كما باينك أولياء كوريكيكم سويا
idan muka duba ga ainihin rabbu anan ga kuma min dunihi ha'un anan tara bi awliya dan haka sai mu duba muga awliya abin da yasa nake tsawaita bayanin kuma nake so ku bani hankulanku dan akwai wasu mutane da suka taso wadanda su ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna fassara alqur'ani da ra'ayinsu suna cewa wala tattabi'u min dunihi karku bi wani abu koma bayan alqur'ani awliya masoya in ma ka fassara wannan wato in ka fassara wannan alqur'ani da irin wannan fassara wato zamu ce da kai fassara ne da ra'ayi saboda alqur'ani gaba daya yadda na sha bayani duk inda zaka ji an ce wali ba a taba siffanta littafi da walittaka ba sai dai a siffanta wa mutum da walittaka muna fahimta a don haka kenan wala tattabi'u min dunihi karku bi wani abu koma bayan sashi Allah awliya ku rike su masoya saboda Allah subhanahu wataala yayi bayani cikin alqur'ani ayi da yawa Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur dhalika bi anna Allah mawla alladina amanu inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitab sannan kuma abinna ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun kaga duk da mutane ake magana anan ba a ce littafi ba falyumlil waliyyuhu bil 'adl ala inna awliya Allah la khawfun alayhim faqatilu awliya ash-shaytan waliyan shaytani daga cikin littafi ake zamu goko daga cikin mutane ko aljanu ashe kenan kada an ce wali ana magana ne daga cikin mutane ko aljanu don haka ka zo ka fassara ولي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أنا ما قال علينا متعين هذا أنا كأبقو أنك فسر كشي وأن دعك ما قال دسو عيبا وزبان فاشي لتتفي وأن فسر علينا رأي إنا فتح فهمت الله سبحانه وتعالى نسوي منا بياني كذا مريد وسمتاني كوما باين تشي الله أمر أيم سنما سو يمو سوني كوما كا سبو دا أكام إنك كوما تشين سنة المائدة أما نبياني إذن وطن دسكي لكام كوما كا أمر أيم مسو يا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب suri waɗannan gumaka sai abinda suka shar'anta sai abinda suka faɗa sai abinda suke so za a yi don haka sai Allah ya ce kar ku riƙi waɗannan a matsayin masoya qalilan ma tadhakkarun kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda yake suna faɗaka kaɗan ne daga cikin mutane waɗanda suke hankalta anan ana karantawa da kirawoyi guda biyu ibnu amir rahmatullahi alai yana karantawa qalilan ma yatadhakkaru sannan da hafs da kuma kisa'i da hamza suna karantawa bitakkiti zal wato qalilan ma tadhakkarun kamar da muke gani amma baqiyatul qurra sauran makaranta suna karantawa qalilan ma tadhakkarun bi tad'if azal ina fata muna fahimta na'am
wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'aha ba'suna bayatan aw hum
كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وانا كم أنا كنت كم استكسارية كم خبرية واتو الله سبحانه وتعالى با تنبيا يكيبا سو ديوة لا ربا سوانا كم أمة لك يا جرير وقالة فدعاء قد حلبت علي عشاي معنى سو ديوة Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ahlakna min qaryatin min halakat da alqarya da yawa faja'aha ba'suna sai azabar mu tazo ma wannan alqaryan bayatan da daddare suna bacci aw hum qa'ilun ko kuma lokacin qailula a lokacin tsananin zafin rana lokacin da kowa yake kokarin ya huta ya samu wuri ya tsura Allah subhanahu wa ta'ala ya kebance waɗannan lokuta ne guda biyu saboda a lokacin mutane sun shagala a lokacin da mutane suke bacci ba san abin da ke faruwa ba a lokacin da rana ta bugi mutum ya shagala yana neman lokacin hutu a don haka Allah subhanahu wataala sai ya saukar da azaba irin wannan lokaci shi yasa misali kamar mutanen annabi no Allah subhanahu wataala ya halakar da su ne goshin alfijiri in ka duba illa alaro najjaynahum bi sahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shaka sannan mutanen annabi shu'aib an halakar da su ne da daddare shi yasa abin da lokacin kailula shi yasa Allah subhanahu wataala yake jan hankulan abinan al'umma afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khafirun waɗannan lokuta guda biyu su ne lokutan da Allah subhanahu wataala yake halakar da alƙarya ko dai ya zanto da daddare ko kuma a'a ya zanto ainihin mutane sun shagala suna cikin bacci na rana rana ta buge su suna neman hutu a lokacin da suka koma sai azabar Allah subhanahu wataala tauka a don haka sai Allah ya ce wa kam min qaryatin sawdayawa wata alƙarya ahlakna mun halakar da ita faja'aha ba'suna sai azabar mu tazo mata bayatan cikin dare auhum qa'ilun koko a lokacin da suke cikin kailula irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa cikin alqur'ani wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un wala qad suzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhathum ga sunan da yawa cikin alqur'ani an yi istihza'i an yi izgilanci da annabawa don haka sai muka kama waɗannan da suke izgilanci da annabawa muka kama su ta lokacin da yake ba sani ba to sai malamai suka jefa alamar tambaya anan idan ka duba fiyakin aya anan Allah yake wa kam min qaryatin ahlakna sauda yawa mun halaka wata alqarya sai kuma yake faja ahaba asuna sai kuma azabar mu tazo ai in an riga an halakar da alqarya to kuma azaba in ta zo wa za ta halakar an fahimta in gari ya riga ya kare gaba daya to ai ba bukatan kuma azaba ta sauka saboda in azaba ta saukowa za ta samu sai malamai suka ce akwai taujihat anan akwai yadda za a fuskantar da aya Imam al-Farra daga cikin malaman larabci yace abinda ake nufi anan wato da ba'suna da kuma ainihin ihlak halakarwa dukkanin sa ma'ana daya ne a don haka a larabci idan kalimomi guda biyu ma'anarsu ta zanto guda ɗaya duk wanda aka gabatar a larabci ya halatta ana iya yi a cikin larabci misali kamar hadara da ja'a duk ma'anar shi menene ya zo jalasa da qa'ada duk ma'anar sa menene ya zauna zahaba wa ansarafa ma'anar shi menene ya tafi a larabci idan aka samu kalmomi duk ma'anar su ɗaya duk wanda kaga dama kana iya gabatarwa kana iya cewa ja'a zaidun wa hada ko kuma kace hadara zaidun wa ja'a kana iya cewa insarafa zaidun wa dhahab ko kuma dhahaba zaidun wa insara kana iya cewa qa'ada zaidun wa jalasa ko kuma jalasa zaidun wa qa'ada yace to abinda Allah yake nuna anan subhanahu wataala bi ma'ana wa kam min qaryatin ja'aha ba'suna fa halaknaha sau da yawa wasu alqarya azaban mu na zuwa masu sai mu halakar da su wannan taujihi na farko kenan wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi anan aradna ihlakaha in muka yi nufin halakar da su kamar yadda yake a can wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha alqawl fa damarnaha tadmira bima ana idza aradna ihlaka alqarya idan muka yi nufin halakar da alqarya to ja'aha ba'suna sai azaba mu tazo mata gaba daya ina fatan muna fahimta malamai sun yi wannan bayani to in ka koma can kuma suka ce to Allah subhanahu wataala yace auhum qa'ilun koko suna cikin hutu lokacin kailula ina wawun take anan me yasa ba a kawo ta ba saboda akwai abin da ake ce wawul hal wawul hal kamar yadda Allah yace afa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun wannan wawun ana kiransa wawul hal kaman kace ne kharajtu wa zaidun ma'i na fita zaidu na tare da ni wannan ana kiranta wawul hal to da ya kamata inda ba alqur'ani bane da sai a ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw wa hum qa'ilun ya kamata a kawo wannan wawul amma ba a kawo ta ba to sai malamai suka ce akwai fuskantarwa guda biyu anan na farko aw anan tana iya daukan ma'anan wawul bi ma'ana wa kam ahlakna min qaryatin faja'aha ba'suna bayatan wa hum qa'ilun aw anan bi ma'ana alwaw ra'ayi na farko kenan amma ra'ayi da yafi karfi kuma yafi inganta shine ra'ayin Imam az-Zajjaj ne daga cikin malaman nahwu yace a qa'ida na larabci ko a qa'ida ta larabci idan jumla ta kasance ismiya ta suna ce kamata yayi a kawo wawul hal tare da ita so amma anan saboda idan aka shigo da au aka kawo wawun jumlar za ta yi nauyi a don haka fa hudifatil wawu istikhfafan sai aka share wawun domin a samu sauki domin idan aka ce wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw wa hum qa'ilun magana ta sake tsawo sannan kuma yayi nauyi akan harshe don haka sai aka share wawun domin a samu sauki kamar yadda zaka ce ne misali ja'a zaidun koko zur ja'a zaidun wa huwa mashin ja'a zaidun wa huwa mashin kana iya cewa ja'a zaidun mashin asalin magana ja'a zaidun aw wa huwa mashin asalin magana kenan to amma sai ka share wawun kace ja'a zaidun aw huwa mashin me ma'ana aw anan wato tana matsayin wawun ko kuma an share wawun ne domin a samu sauki a cikin larabci so wannan shine a takaice kuma an ce dani lokaci yayi zamu rasa aya ana insha Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ararrai zuwa gobe zamu tashi akan aya ta biyar fama kana da'awahum iz ja'ahum basuna zamu bude filin tambayoyi guda uku insha Allah a yau amma daga gobe dole sai an rubuto tambayoyi kafin mu ansa zamu dauki bangaren dama da kuma tsakiyar masallaci sai kuma gate da an rubuto na'am to bismillah na'am
ko wannan ba ta ji ruwan alfarma da wannan da ta baraka kuma ta gida kuma
so ai ina tunanin babu shamaki ko in dai a gida ne so so ya speaker zamu ma alfa magana insha Allah zamu ga menene ya faru da yasa karatun bai isa gida eh insha Allah zuwa gobe za a yi gyaran Allah yadda na'am sai cikin masallaci idan akwai mai tambaya game da abin da muka karanta insha Allah zamu dauki tambayoyi guda uku sai a yi tambaya na'am babu wanda ya fahimci wani abu cikin abin da muka karanta tunda rashin tambaya wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Now, 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 bima ana alaram idan kalmomi ya zanto ma'anar su daya kowanne kana iya gabatarwa kana fahimta bi ma'ana kama a hausance ka ce zaidu ya zo ya iso kaga zuwa da isowa ma'anar shi daya to kana iya cewa zaidu ya iso ya zo kana kuma iya cewa zaidu ya zo ya iso to haka aka yi a wurin a larabci in tunda ma'anar shi daya to sai aka gabatar da wancan akan wannan don haka idan ma'ana ta zanto guda daya duk wanda aka gabatar ya halatta a larabci eh shi ne abin da ake nufi a nan na'am babu sauran mai tambaya jama'a wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am 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 ايه فدمرناها تدميرا نعم نعم ايه سياك شاردة ايه abinda malai yake tambaya yace Allah subhanahu wa ta'ala yace cikin Isra'i wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa damarnaha tadmira shan kuma wato nan babu inda za a saka wawu amma shan akwai inda ya kamata a saka wawu kuma sai ba a saka ta ba to munasabar wannan aya da wancan abinda wancan aya take nufi ta Isra'i وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها بالمعروف إذا ممكن أن نهلك القرية ممكن أمرشي ما سبوتوا أشيكي في أيك الخير ففتك وسير سابع إذا سك سابع فحق عليها القوم سيدا شيء نهلك رواية بدا أكانسو بدا مرماها تدمير ده كثير ولا كرة لاسو محالك نهلك رواية أما وانشان idan jumla ta kasance ismiya a larabci to akwai abin da ake cewa wawul hal wato wawul mahali sau da yawa mukan halakar da alqarya sai azaban mutazo masu sai mu halakar da su a lokacin da suke bacci bi ma'ana a yanayin halin bacci wannan au ana kiranta au alwaqtiyya na lokaci na zamani bi ma'ana wannan aya bata yi bayanin zamanin ba amma wannan aya sai ta yi bayanin azamun nabiyu ne azabar Allah ke sauka ko dai da dare ko kuma a lokacin da mutane suka shiga kuma ya tabbata a cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance in zai farmaki kasa yakan shiga ne lokacin asuba saboda lokacin an shiga da kowa na bacci ai zaka ga misali da haihuwa da rasuwa da gobara sun fi zafafa in sun faru da dare saboda lokaci ne an shagala ba ka da wani mai taimako ba Allah ba son ta'ala in haihuwa ta sa ka cikin tsakar dare sai ka rude amma in da rana ne akwai dabarun da za a yi in gobara ta faru da dare sai a rude amma in da rana ne akwai yadda za a yi haka kuma in mutuwa ne ta faru da dare sai hankali ya tashi amma in da rana ne akwai yadda za a yi to shi sai azabar Allah in ta tashi sauka takan sauka da dare lokacin an shagaltu ana cikin hutu wani na bacci ko kuma ta sauka a lokacin da mutane ke kai dura zafi yayi zafi kowa ya samu ruwa shin take ya huta shi fa irin wannan lokacin ne aka halaka da mutane Annabi Shuaibu alaihi salatu wassalam to Allah muke roƙo subhanahu wata'ala ya sani abin da muka faɗi daidai ba mu lada wanda kuma muke kuskure ya yafe mana subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.